أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. فأتكين جيرين النباوة قدابو مشاتكس داك كاو أتكين ونا آية عند الله يكي مغانا أكنتي وهبنا له إساك ويعقوب كلا هدينا ونوحا من قبل هدينا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجي المرسلين. توشي زامو فدي دليلن دا ما لما يسكي غنن الله يسا يجير وأنن أنباوا قداغو مشا تقوستن. Adu da muna da annabawa guda 25 wanda bakwai daga cikin su basu shigo wannan ayan ba. Daga ciki an ce annabi Shisu da annabi Yusha'u da annabi Idris da annabi Shu'aibu da annabi Hud da annabi Salihu da Zulkifli. Wasu suka ce har da annabi Adamu, amma shi abul bashar ne. Idan muka sa har da annabi Adamu sun wuce 25 din, to kuma saboda haka su 25 din ne. To saboda haka dalilin da Allah ya sa ya sako maka wa'annan guda 18 din, mun yi bayani akan shi annabi Ibrahim, mun yi bayani akan shi annabi Nuhu, mun yi bayani akan al-bishir da aka baiwa annabi Ibrahim akan haihuwan Ishaqa da ainihin Yaquba. To shikenan sai muka ci gaba ana ta tafiya. To sai aka ce wa min zuriyatihi. To wannan lamirin wasu malamai sun ce ya koma kan shi annabi Ibrahim tunda maganar sa ake. Wasu kuma suka ce a alamirin wato ya koma akan annabi Nuhu ne dan shi ne mafi kusa da wannan wa min zurriyatihi din. To amma dai duka za mu fahimci abin daga baya in an karasa bayani, ko ana nufin za a dora akan annabi Ibrahim ne ko za a dora akan annabi Nuhu. Saboda haka wa min zurriyatihi sai aka yi maganan Dawuda da Sulaiman. Dalili shi ne wato a cikin manzannin ana son a gwada maka kowanne yanda Allah ya aiko shi da daidan ƙarfin manzancinsa da irin matsalolin da ya fuskanta a ainihin mutanen da aka aiko zuwa gare su. Sai aka faro maka da ainihin annabi Dawuda da Sulaiman. Su dinnan idan za a yi manzanni, to shikenan su ne manzanni da za a yi magana da su akan ƙarfin mulki da ƙarfin annabci da kuma annabawan da suka fi wato nuna godiya akan abin da Allah ya yi musu. Saboda da aka jera ni'imomin da aka yi wa annabi Dawuda, aka jera sai aka ce i'malu ala Dawuda shukra. wato ko mutanen annabi Dawuda wato kukara da godiyar Allah to saboda haka annabi Dawuda da Sulaimana suna daga cikin annabawan da suke da karfin iko na sarauta da karfin iko na ainihin mulki da annabta to mun ga irin yadda Allah ya hore wa annabi Dawuda shine farkon annabin da Allah ya hore masa ya zama lauya shi annabi Dawuda ba eh ba shine Allah ya ce maka ya bashi faslul khitab ba faslul khitab ai shine aikin lauyanci eh duk maganar da za a kawo zaka iya fayyace ta ka gane wannan mashiginta daban da wannan wannan magana akwai bambancin ta da wannan akwai bambancin ta da wannan gurgudan irin kalmomin da akai amfani da su a wannan maganar da ake yi shine ainihin faslul khitab shi kuma abinda ake nufi da advocacy shine mutun ya fahimci irin wa'annan saboda haka ne ake da bambanci tsakanin wanda yake da ilimin shari'a da wanda ba ai training din sa a fannin shari'a ba don sai a loda kalmomi baka san wannan kalmar me nauyin ma'anan da take dauka ba saboda haka ko kuma dauka fassara ɗaya take dauka to shi annabi Dawuda tuntuni Allah ya bashi irin wannan ilimi na faslul kitab to saboda haka ya bashi kuma bayan shi ya san faslul kitab kuma Allah ya bashi ainihin ilimi na injiniya yawa ani'mal sabiqat yawa shi annabi Dawuda kuma shi har yanzu injiniya saboda haka yana yin kere-kere kuma shi annabi Dawuda baya jiran a kawo masa wani abu wai na alfarma yace a shi sana'ar hannunsa yake yi yayi kere-keren sa ya kai kasuwa ya sayar ya ci abincin sa saboda haka addinin sa dama kamar yanda yake to shi annabi Dawuda haka yake saboda dama abinda ake nufi da addini bangaren addini daban bangaren maganan abincinka da abinda zaka yi dan ka ci abinci wannan wani abu ne daban saboda haka shi annabi Dawuda haka ya rike saboda haka yayi abin sa ya sayar ya ci abinci baya bukatan wai zaka kawo masa hadaya eh baya bukata annabi Dawuda to saboda haka sai aka zo wajen annabi Sulaiman shi kuma Allah ya bashi ikon mulki ba na mutane kadai ba har da na aljani ya mulke su banda aljannin ma har da dabbobi suna bin annabi Sulaiman to saboda haka wata rana shi annabi Sulaiman din suna wasan dokin kara yana dan shekara 7 a lokacin to shikenan sai wani ya tsare Sulaiman suna dokin kara fartafartafartaf shikenan ce kai Sulaiman tsaya wai ne ji ku maganan ku kwararru ne a wajen godewa Allah me godiyan Allah ne dan shekara 7 ne fa sai Sulaiman ya ce masa godiyar Allah ana nufin dukiyar da Allah ya baka kar ka sabe shi da ita sai suka ci gaba da wasan dokin kara eh kun fahimci magana yawa shine yace dukiyar da Allah ya baka kar ka sabi Allah da ita yana ɗaya daga cikin godiya sai suka ci gaba da wasan dokin kara yawa to saboda haka kaga shine yake magana i'malu ala dawuda shukra to saboda haka su wato manyan bayin Allah ne wajen godewa Allah akan abin nan abubuwan da Allah ya ba su kuma Sulaiman alaihi salam ya roki Allah roƙon da Allah ya karba yace habli mulkan la yanbari li adam min ba'di wato ka bani mulkin da ba zai cancanci wani ya sami irin sa ba bayana kuma ai har yanzu ba yi ba eh kuma shi ubangiji kaga annabi Sulaiman yayi wannan addu'a amma sai Allah ya dubi darajar Sulaiman din kawai ya karbi wannan addu'a ko ma waye zai zo bayan Sulaiman
to ba za a yi wannan lissafin ba dan Suleiman ya riga yayi addu'a kuma Allah ya ce ya karba saboda haka ba za a sake wani sarki irin Suleiman ba ko kun ji labarin an sake yawa to saboda haka kaga da annabi Dawud da annabi Suleiman to mutane ne suka kai matuka wajen samun mulki da samun annabta da godiyar Allah da tsayawa akan ka'ida duk da ainihin suna da iko kuma kowa zai kokari ne yayi sana'ar da zai yi ya ci abinci ba tare da ya dogara ko wani zai kawo masa ba to saboda haka sai annabi ayyuba to shi kuma annabi ayyuba yana daga cikin mutanen da suka zo a matsayin wa'azi a duniya daga lokacin da yazo zuwa yanzu annabi Dawud annabi ayyuba abun buga misali ne wato na wa'azantuwa da duniya abun da ya faru annabi ayyuba Allah ya bashi dukiya mai yawa ya bashi ƴaƴa to shikenan sai Allah ya dora masa ciwo to a maganan ciwon nan sai da annabi ayyuba ya rasa dukiyar nan kaf gine-ginen da yayi suka zube ƴaƴansa suka mutu aka bar ayyuba shi kadai matarsa suka mutu suka bar shi kadai saboda haka ko wanda zai masa hidima babu kuma gashi annabin Allah yanzu Allah wani inda ko malamin garin nan ne ma sai a ce eh to ai mutanen gobe ku kyauta ba eh kuna gani dai malamin garin ku dai har ya komo ya zama haka eh wannan abu bai yi kyau ba misali ko to wannan annabin Allah ne wannan duk ya same shi to shikenan kamar yanda yazo a tarjaman labarin shi annabi ayyuba a cikin ainihin suratul sad har inda abun ya tafi ya tafi ya tafi sai Allah ubangiji ya bashi wato wani ruwa aka ce masa urhud birijlika hadha menene hadha mutasalun baridun wa shara to sai Allah ya baiwa annabi ayyuba wannan ruwan yayi kuraje ne a jikinsa ko ina jikinsa ba inda zaka taba to shine Allah ya bashi wani ruwa min indi to shikenan yace wannan ruwan ya kamfata ya rika yin wanka da shi wannan kuma ya rika shan sa to saboda haka wanda yake sha din nan dalilin kurajen da suke fitowa ta waje wannan ruwan da yake sha ya kashe su wanda yake wanka da shi din nan kuma ya kashe waɗanda suka fito to saboda haka sai Allah ya ce to sai ya mayar masa dukiyar sa ya mayar masa da iyalansa ya sake mayar masa da komai nasa jarrabawa ne aka yi masa kuma ya ci jarrabawa yanzu inda nan kaga kamar a ce sarkin garin nan ya komo yana rike fartanya yana noma yaya ya zaka ce eh sai a ce abin lissafin ya baci to amma kaga wannan annabi ne yazo yayi tayin wannan abun har yanda aka iso inda aka iso bai ce wannan hidima ta matse shi ba saboda haka har Allah ya kawo iyakar wannan wahala ta annabi ayyubu to shikenan Allah ya bashi waraka kuma ya mayar masa da dukiyarsa da matansa da ƴaƴansa to da wani dai aka yi masa wannan jarrabawan to sai kaga kwana kaɗan ma bai ma ci jarrabawan ba ya faɗi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah ya dora masa wata masiba yayi hakuri to sai Allah ya musanya masa da mafi alkhairi to wannan shine annabi ayyubu
shi kuma a wajen hakuri to shikenan shi misali ne a cikin annabawa kuma har yau ba a sami irin sa ba to irin wannan ruwan fa da aka baiwa annabi ayyubu shine fa tun wancan zamani mutane suke yin ƙarya da irin wa'annan tsatsubi-tsatsuban sai a ce maka ai ruwa ya kullo a gari kaza ba kwaji irin wannan a yan shekarun ba yayin sai a ce maka ai wani ruwa ya kullo a wani gari kaza mutane suna can suna dambarwa akan ruwan wai irin wannan ruwan da aka baiwa annabi ayyubu to kuma ba gaskiya ba a'a wani abu ma ya kullo a'a wani abu ma ya kullo to shikenan duka wai dai ana son ayi kwatankwacin irin abin da Allah ya yi wa annabi ayyubu to kuma duk wanda ya san tarihin ya san yanda abin yake in dan yanzu ka zo ka kago irin wannan ka ce wai irin sa ne yanzu to kowa ya san ma dai kawai kana abin da kake so ne kawai dan magana ba haka take ba sai kuma annabi yusuf annabi yusuf shi kuma ya hadu da ibtila'i na rayuwa a farkon rayuwarsa to shikenan da ƙarshen rayuwa Allah ya mai da shi ba annabi kuma ya mai da shi ba saraki saboda haka wato in kuka karanta suratu yusuf wannan duka ba sai an maimaita labarin ba kuma zaman ma ba zai isa a dauko labarin duka ba to saboda haka sai dai dan Allah ya kawo su jerin su wa'annan 18 din ne kowanne za a gaya maka ga abin da yake bantu da shi shi yasa Allah ya kawo su a wannan jerin domin a jerin su din ba zamani aka duba ba ba kuma lokaci aka duba ba kowanne an dubi matsayinsa a annabta to saboda haka shi annabi Yusufu ga yanda yayi da ƴan uwansa mutane 11 shi na 12 wai aka ce ma wai kowannan ne Allah ya hada yayi watanni 11 ya kawo Ramadana shi ma ya zama na 12 to yanda annabi Yusuf ya zama tauraro a cikin ainihin ɗan uwansa 11 to wata Ramadana ma yake tauraro a cikin sauran watanni ai kaga duka 12 ne ko yawwa to saboda haka annabi Yusuf shi kuma yayi hakuri har lokacin da Allah ya sake tara shi da ɗan uwansa ya sake tara shi da mahaifinsa to shikenan suke neman gafara sai yake ce da su la tasriba alaikumul yawm eh yawwa yawwa wa huwa arhamur rahimin yace wannan babu damuwa kumanta abinda ya wuce ya riga ya wuce yawwa to kaga shi annabi Yusuf kenan to saboda haka sai annabi Musa shi kuma mun ga yanda ya gogormaya da ainihin Fir'auna tun maganan haihuwansa wanda yake kama da na haihuwan annabi Ibrahima to saboda haka aka zo aka aike shi manzo bayan ya tafi ya zauna a wajen annabi Shu'aibu a Madiyana ya yi aure a can wato ya dawo to shikenan ya sami dan uwansa Haruna ya roki Allah ya hada su yana cewa rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa Haruna akhi ko ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri yawwa to yayi wannan roko kuma wato Allah ya yarda ya ce masa wa laqad tuta sulaka ya Musa wa laqad mananna alayka maratan ukhra to saboda haka ya bashi wannan to aka zo da shi da ainihin annabi Haruna to shikenan Musa a lokacin sai aka bashi mujizoji manya guda biyu wa'anda suka gagari Fir'auna saboda haka dama can da ya zo wajen annabi Shu'aibu annabi Shu'aibu dama an bashi sandan Musa tana hannun annabi Shu'aibu din surikinsa ne to da aka yi jingar zai masa kiwon dabbobi yace to za su yi jinga ko dai yayi masa shekara 8 yace to amma idan ya cika 10 yace to shikenan wannan a nakashin kansa to shikenan annabi Musa ko ya cika ta 10 eh yanzu Allah in babu annabi ba in dan kawai zai auri kansa yanzu Allah zaka yi wa kiwon sirikin ka shekara 10 ko za ka yi ba to kaga annabi Musa shi yayi yawa yayi wa sirikinsa kiwo shekara 10 shikenan sannan aka ba shi aure ya auri yar annabi Shu'aib to da annabi Shu'aib zai ba shi kiwo akwai wannan sandan ta annabtan sai ya hada sandunan gaba daya damun su sai yace to tunda yanzu mun yi jinga za ka yi min kiwo to ga sandunan nan dauki daya annabi Musa da ya sa hannunsa sai ya dauki na annabtan annabi Shu'aib sai yace masa a'a ba wannan ba ya saki hargitsa su yace saki dauka da ya saki sa hannunsa sai dai ya saki dauko wannan din suka yi wannan har sau uku ya dauko annabi Shu'aib sai yace to ashe kai ne annabi amma fa a zuciyarsa bai gaya mar ba sai ya rike sandar to har da aka zo aka gama wannan jinga abin nan fasara bi alihi suka tafi har aka dawo to shikenan sai Fir'aun kuma yana to shikenan aka ce to kai Musa ka dawo abin nan wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minan nadi to yanzu kuma ka dawo ka san yanda akai dama da zaka gudu ka san ka kashe mutum ka baro yanzu kuma gashi nan ka dawo to shikenan to dai sai aka fara gwagwarmaya kuma kamar yanda labaran annabi Musa suke cike a cikin Qur'ani wurare daban-daban ya fi 70 to da za a aiko shi annabi Musa to shikenan sai Allah ya kai shi miƙati to miƙatin nan yayi kwana 40 a wajen to shikenan miƙati ya cika to sai yana rike da sandan nan to shikenan sai shi ma bai san aikin ta ba fa a lokacin shi ma annabi Musa bai san aikin sandan ba fa a lokacin sai dai kawai da aka aiko a tambaye shi a ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa yace me haka a hannunka kai Musa yace qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami waliya fiha ma'arib ukhra to shikenan ya jera shi dai abin da ya san sandan sa take masa yace wannan sanda ta ce ina koran dabbobi na da ita to shikenan kuma da ɗan sauran bukatuna da nake yi da sanda to shine ubangiji yace wato alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala qusha fa la takhaf sanbiduha siratuha alula yace kama dan kaga ta zama macijiya karka ji tsoro zamu mai da ita yanda take ada da Allah kai in kaga sanda ka ta komo macijiya za ka yi dan ka eh ba zai karanta ya bunda dai shi yasa ubangiji yace masa ya kama kai ya ji tsoro eh saboda haka da ya kama kuma sai ta komo sanda yawa saboda a nuna maka aikin sandan nan yana tafi a gaba saboda za a zo ranar da Fir'auna zai tara masu malantan sihiri wa'anda za su wato sake igiyoyi wato wa'anda za su yi ta yawo kamar macizai to shikenan shi kuma
abun nan annabi Musa zai zo shi ma ya sake sandan nan fa idza hiya talqaf ma yafikuna wato sai ta zo in sun sake wato abun nan fa idza hiya hibaluhum wa isyuhum yukhayl lahum tumiza annaha tas'a to shikenan kamar suna ta tafiya suna ta tafiya to shikenan annabi Musa fa da yaga suna haka din suna haka suna haka ce kai an ya za a buta lafiya kurin shikenan ubangiji ya ce masa kai kuma to jefa sandarka da ya jefa shikenan sandar sai ta bi tana hadiyewa annan abubuwan tana hadiye su ta hadiye su kar shikenan sai ya sake kama kayan sa ya rike babu kayan sigin duk sandar ta hadiye su ce kai yace amma wato inna hadha lakabirukum allazi allamakum sihra wannan fa lalle shine babban ku da ya koya muku sihiri dan babu irin wannan fir'auna kuma a gaban sa ake yi an yi faren ne aka yi nagari da kari kasa da kasa to shikenan wannan sandar ta annabi Musa sai ta cinye wallan to kaga ai wa'anda suka yi imani ga yanda aka ce musu ga sauran to wannan asandan kenan sannan aka ce da annabi Musa wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghayri su'in ayatan ukhra sannan ka sanya hannunka wato a cikin hamatarka to za ta fito wato fari fat amma fakar annabi Musa ka dauka wani abu ne eh min ghayri su'i eh kar ka dauka fa wani abu ne zai same ka idan kaga hannunka ya komo ya zama fari yawa to saboda haka wannan ayatan ukhra wani wata mu'jiza ce ta daban ta biyu da aka baka banda wannan sanda to wa'annan sune karfin annabi Musa idan aka yi runduna ta yaki in aka zo to idan annabi Musa ya zo ya tsaya daga gaba idan yayi haka hannunsa wannan hasken ya kashe idan kowa ba mai ganin gabansa wannan hannu saboda haka wannan shi abin da yake duk inda kake so ka je ba inda za ka wuce kamar dai da daddare ne mutum yayi maka full light kaga ba inda za ka wuce ko to saboda haka wannan hanya wannan hannun na annabi Musa to shi ma ayatan ukhra to shikenan wannan guda biyu haka annabi Musa ya tafi tare da dan uwansa Haruna suke zaune to abubuwa da banu Isra'ila har aka zo inda aka yi gangami aka fadi a maganan ainihin yan sihiri sanda ta kashe su to aka ce to yanzu dole ne duk wanda yayi imani da Musa a kore shi ya bar gari saboda haka duk banu Isra'ila da suka yi imani sai suka tattaru aka tafi za a tsallaka kogi a inda aka zo aka halakar da Fir'auna da mutanansa to saboda haka da aka je aka tsallaka to shikenan a nan ne kuma aka fara samun matsala a mutumin karshe da aka zo wato dokin mala'ika da yake bayan mutanen Musa da yake gaban annabi Musa mala'ika ne yake haye da doki bayan an buga kogi ya fitar da hanyoyi guda 12 to shikenan da aka zo dokin zai haura kasa to shi kofatan sa sai ya kamfaci kasa haka samiriyu sai ya ga ciyawa hatta tsira da wannan kamfatan da dokin mala'ikan yayi sai ya dauki kasan da ya dauki kasan shine yayi wannan ijilu din eh domin annabi Musa ya tafi miƙaci suka sami Haruna sai suka ce to ai wato ij'al lana aliha wato kamalahum aliha
yanda suke da gumakan nan mu ma wato ayi mana gumaka saboda haka Samiri yana rike da wannan abun shi kuma dama makeri ne shi Samiri to shikenan sai yayi abun nan yayi wani abu kaman dan maraki to sai ya dauki wannan kasar ta kofatan dokin mala'ikan nan sai ya saka a cikin wannan dan marakin ba sai ya ta kuka yayi ta kuka yace to in Allah kuke so ka ga daya yau ga daya shikenan suka ci gaba da wannan to bayanin yana da tsawo to saboda haka annabi Musa shi kuma ya bar Haruna akan ya kula da banu Isra'ila ya tafi miƙati to da ya dawo ya tarar ana bautawa wannan abun kamar yanda yazo a cikin suratul baqara to shikenan yace to me yasa ka bar banu Isra'ila suka yi ta wannan abun yace ai naji tsoron kar ka dawo ne ka ce ni na rarraba kawunan banu Isra'ila to saboda haka aka zo to sai aka yi rashin sa'a kuma ko kuma haka dai Allah yake son abun annabi Haruna sai ya riga Musa rasuwa to sai kuma sun tafi ne da annabi Musa to sai ba su dawo tare annabi Haruna ya rasu ai banu Isra'ila suka tsaya a tatau annabi Musa shi ya kashe Haruna wai menene saboda ya ga banu Isra'ila sun fi son Haruna ko ba koma ai bai ladabtar da su ba lokacin da suka fara bautan dan maraki ashe kaga shi yafi son su to sai Allah ya sa mala'iku su dauko annabi Haruna yazo yayi bayani aka dauko shi yazo yayi bayani yace to shi ba Musa dan uwansa ne ya kashe shi ba ajalinsa ne ya cika kuma wato ya tafi saboda haka wannan magana wannan rikicin ya mutu to haka dai aka yi ta samu kuma annabi Musa yayi ta matsaloli da banu Isra'ila har suka shiga tihu na shekara 40 so suna son su tafi wato su tafi kasar Misra saboda yanzu manna da salwa da ake ba su nan su sun riga sun gaji da shi saboda haka suna son su tafi gari inda za a sami min bagliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa annabi alladhi huwa khair to aka ce musu to shikenan ibitu misra fa inna lakum ma sa'altu ku tafi kasar misra abinda kuke nema din ku je za a samu a can to shikenan fa aka tafi har kuma aka zo lokacin da shi annabi Musa kuma ya bar gidan duniya ya bas to kaga irin gwagwarmayar annabi Musa da shi da dan uwansa Haruna to saboda haka wato kazalika najzil musini wato haka muke sakayya ga ainihin mutane wato da suke yin ayyuka masu kyau saboda haka aka zo wato aka ce wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kaga su kuma aka jera su hudu to su dinnan su annabawa ne da suka shahara a zuhudu a gudun duniya su hudun nan yawa Zakariya shi kullum yana nan a masallaci yana bautawa Allah shi dinnan shi ne uban Maryamu jatuman annabi Isa to shi kenan a wannan rayuwa haka to aka zo shi kuma Yahaya dan uwanta ne dan Zakariya Yahaya kuma Isa kuma wato Yahaya kamar kawu ne a wajensa to Ilyasu shi ne daban to saboda haka su kuma zahidai ne ko menene na duniya bai dame su ba harkar ibadarsu ita ce ta dame su saboda haka annabi Yahaya wato ba shi da iyalai annabi Isa ba shi da iyaka. To gara ma shi Zakariya din yana da matarsa har ta haifi Maryamu kuma ta haifi ainihin Yahaya. To saboda haka su zahidai ne wainan ma a gwada maka wani jerin na annabawa in kana son kai kofin rayuwa. To mun fadi na Annabi Ibrahim, mun fadi na Isaka da Yakuba, mun fadi na Dawud da Sulaiman, mun fadi na Yusuf, mun fadi na Haruna da Musa, yanzu mun an fadi na Zuwa na Zakariya da Yahaya da Isa da Elias. To sai aka komo maka wani set din na karshe, sai aka ce maka wa Ilyasa wa Yasa'a wa Yunus wa Luta, su ma su hudu. To su shi Annabi Isma'ila nan, to bari ka ji abin da ya sa Ubangiji maimakon da tun can da aka yi maganan wato wa hamna lahu Ishaqa, sai ya ce maka wa Isma'ila, bai faɗa ba. Tunda Isma'ila da Ishaqa din ubansu ɗaya ne, to bai faɗe shi ba. Kaga sai da aka koro aka zo aka faɗe shi da ƙarshe tare da ainihin su Alyasa da Yunusa da Luta. To hikimar ita ce wato zuriyar Annabi Ibrahimu a ɓangaren Ishaqa da Yaquba su ne zuriyar wato annabawa da suka zo a layin Yahudawa, ka su ne. Duk wani ba annabe da ya fito daga Ishaqa da Yaquba to a wannan layin yake. To sai aka bar maganar Isma'ila da ƙarshe, domin shi kuma nan ne Annabi Muhammadu ya fito. Saboda haka aka jinkirta shi kamar yadda aka jinkirta Annabi Muhammadu da aika. Yawwa, aka jinkirta Annabi Muhammadu da aika, saboda haka shi ma aka jinkirta gaya maka labarin Isma'ila. Kuma an gwada maka cewa shi Isma'ila mutum ne wato mai gaskata babansa. Shi mai gaskata babansa ne, ba zai taɓa yin abu wanda babansa bai yarda da shi ba. Saboda haka kuma kun san yadda aka yi shi Isma'ila, aka haife shi a Makka. Saboda ainihin lokacin da suke Sham wato da matar shi Annabi Ibrahim Sara, sai ita Hajara ta sami juna. To kuma lokacin ba a haifi wato ba a haifi ainihin Ishaqa din ba, ai ka san Isma'ila din shine babba akan Ishaqa. To saboda haka da junan da aka samu, to sai kishi ya tashi ta ce to tunda bata haihu ba ita kuma Hajara za ta zo ta haihu kuma ku yangarsa ce. To kaga ai wai ta mallaki gida kenan, ka san su kuma mata maganar suke. To saboda haka aka ce to lalle fa sai a ɗauke Hajara a maida ita wani gari. Yawwa, ita kan abata. Annabi Ibrahim ya ce babu laifi. Shikenan ya ɗauke ta ya dawo da ita ainihin inda Makka take yanzu, wato a ainihin ƙabilar Jurhumawa. Wato ya zo ya aje Hajara a wannan wurin biwadi da ghairi zinzari, wato a wani wadi wanda yake babu tsirai a wajen. To da ya zo ya aje Hajara ma sai ya tafi, sai ta yi magana, ta ɗaga murya, ta ce a'a, Annabi Ibrahim Allah ne ya ce ka aje ni a nan. Sai Annabi Ibrahim ya ce Allah ne ya ce, to je ka abinka. Kaga bai taitace masa yaya kuma za ka tafi, kuma kai ka san za ka koma har ƙasar Sham, kai baka bar kuɗin cefane ba. Yau da mutanenmu ne, sai a ce tsaye Annabi Ibrahim zai tafi kuma bai bar kuɗin cefane ba, bai bar wane-wane ne ba da sauransu. Yanzu nan, yanzu za ka yi tafiya ma ka bar matarka,
ya koda sati ɗaya ma to ba sai kun yi wata dambarwa ba eh ta musamman eh wai kai zaka tuhu baka bar kaza ba baka bar kaza ba to shikenan tace tunda Allah ne ya abun nan ka je abunka shikenan aka zo aka yi annabi Isma'ila yikenan a sanadiyar sa ne yana haka haka da kafafun sa har aka yi Zamzam ya fito yikenan Zamzam ya fito jurhumawa eh su kuma suna yan farauta ne suke zaune a wurin a lokacin babu kowa jurhumawa masu farauta su ne suke a wannan dajin a cikin duwar watsi sai suka ga ainihin tsuntsaye suna sauka suka ce kai tsuntsaye suna sauka wurin nan mai yuwa akwai ruwa ne yasa to shikenan suka zo sai suka tar ga ruwa da yanda aka samu ana gudu tsakanin Safa da Marwa ta haihu ba kowa tana gudu tsakanin Safa da Marwa ta je ta dawo ta hau Safa ta hau Marwa ta hau Safa ta hau Marwa ba kowa har sau bakwai to shine su wa'annan mutanen suka zo suka ce to yanzu tun da gashi nan kina da ruwa to mu kuma ki rika san mana ruwan ce to kuma ku rika kawo wani abu yawa ku rika kawo abinci yace a wannan mai sauki ne saboda haka za su je su farauta za su kawo mata kayan farauta su kuma suna zuwa suna ɗiban ruwa to ba shikenan ni zaman lafiya wani kan jauro ta zama ne ko sarki Hajara wataƙila ita ce sarkin wajen ko yawa to ita ce mai ruwa kan ba ta zama abin nan ita ce sarauniyar wajen ba to shikenan haka aka zauna annabi Ibrahima ya sake dawowa ya same su a wannan hali ana ta tafiya to shikenan har kuma tafiya ta tafi annabi Isma'ila ya girma wato har aka zo aka yi maganar ginin ɗakin Ka'aba abin nan inda aka sami duk wanda ya je haji ai kuna ganin makamin Ibrahima to za a yi ginin nan annabi Ibrahima inda yake tsayen nan to baya dagawa ɗakin ne yake juyawa yana gini ɗakin yana juyawa shi dai yana tsaye a wajen ɗakin yana juyawa yana gini har aka gama yawa to shikenan to abin nan aka zo kuma inni arafil manami anni azbuka shi ma aka zo aka yi wannan lissafin shikenan sai yace ya abaji fasdama to Umar wato kai zartar da abinda aka yi maka umurni da shi to shikenan hudainahu bizibhin azib wato muka fanshi Isma'ila da ainihin abun yanka babba kuma aka ce rago ne shi yasa rago ya fi falala abun yanka duka to saboda haka annabi Isma'ila haka ya rayu shi kuma a matsayin sa na annabi to shikenan amma shi ba littafi yake da shi ba to haka nan ma shi annabi Alyasa shi ma ba littafi yake da shi ba haka nan Yunusa da ko da an ce masa an aike shi wato ila mi'ati alfi aw yaziduna wato an aike shi zuwa mutanen da suka kai wajen 100,000 ko ma da dan kari amma shi yana wa'azi ne da abin da ya gabata na manzanni to haka nan wato annabi Lutu shi kuma kaga shi ne aka zo aka ambata da ƙarshe to amma kar ka manta fa shi wato annabi Ibrahima babban sani shi Lutu annabi Ibrahima babban sani domin shi dan kanin annabi Ibrahima ne domin lokacin da aka zo za a kife Sadum ma mala'ikun da suka zo wannan suka yi albishir din nan sai da suka wuce ta wajen annabi Ibrahima tukuna qala fama khadbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin yawa fa akhrajna man kana fiha min al muslimin fama wajanna fiha ghayra baitin min al muslimin to saboda haka aka zo aka yi wannan to annabi Lutu da yake ya riga ya yi imani da annabi Ibrahima to shikenan da aka kife wa'annan mutanen sai suka tafi tare da annabi Ibrahima zuwa kasar Sham to saboda haka kaga
da kamata yayi daga can ne shi ma Lutu ya kamata za a yi maganar sa to ba a yi magana da shi ba sai aka zo karshe saboda haka kun ga hikimar Allah a cikin wannan jerin ma'aika guda 18 din nan to annabi Isma'ila kaga aka zo aka ambace shi da karshe saboda shi ne ainihin wato kakan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda kaga mai 20 ne yana maganin cewa waja'a akhiran sabiqan man taqaddama khalad milalun tahdil quluba min al-ama famillatuhu ahada wa ala wa ashmaqu yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato waja'a akhiran ya zo da karshe kamar yanda Allah ya nuna maka Isma'ila ya zo da karshe anan amma sabiqan wanda ya tsere wa man taqaddama wa anda suka gabace shi yawa saboda haka wato addini na Muhammadu kuma a ala shine mafi daukaka wa ashmaqu shine mafi zama mai tsororuwa da ake ganin sa ko ina ya shafi duk sauran addinai saboda haka wannan ita ce wato shine dalilin da ba a aka jero annabawan a haka kowanne da jerin sa da irin yanayin rayuwar sa da abubuwan da za a karanta a cikin rayuwar wa'annan manzanni to fa wannan duka fa ana ga yawa manzon Allah ne yanda abun yake dan daga karshe zaka ji abin da za a ga yawa manzon Allah akan wannan jerin da aka yi saboda haka wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim wato wa min abaihim daga ainihin iyayensu wa zurriyatihim wato da ainihin zuriyoyinsu wa ikhwanihim da yan uwansu to shikenan wa hadainahum dukan wa annan da muka fada muka shiryar da su ila siratin mustaqim wato zuwa ga ainihin madaidaicin tafarki zalika hudallahi
zalika hudallahi yadi bihi man yasha'u min ibadi walaw ashraku la bid'anhum ma kanu ya'malun
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون يجي ذلك أبند أكا جاء مكا لنا أبند أكا جاء مكا دووني منزو دموك أمبتا أتكين جين شاء تقوص لنا هو أني أكا جاء مكا أبند يكيب أن تدشي تو ذلك هدى الله وننشيني شرير الله يهدي به من يشاء Ubangiji yana shiryar da shi ga wanda ya so min ibadihi a cikin ainihin bayinsa. Yace fa amma Annabi Muhammadu duk jerin da muka yi na manzannin nan da irin abin da suka keɓantu da shi na darajoji da sifofi masu kyau aka ce masa kullum minas salihin wa kullum faddalna alal alamin. Yace walau ashrafu dukansu da sun yi wa Allah tarayya da wani abu ba su kadai ta Allah ba la habita anhum ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa duka da ya saraya saboda haka ba mummunan lissafi irin tarawa Allah da wani saboda haka duk falalolin nan ai ubangiji ba wai baya son mutane ne zai sa su a jahannama ba a kowa aikin sa ne zai kai shi kowa aikin sa zai kai shi to balle kuma yanzu da ake dambarwa kowa yana cewa sai ya je jahannama ba eh dambarwa ake fa yanzu a Najeriya wai kowa sai ya je jahannama karkace abun nan irin abun nan yan masu tashan nan suke yi da azumi ana cewa kar in zan buge ana cewa kar ka buge zan buge ana cewa kar ka buge to yanzu anan ana cewa kar ka shiga jahannama sai na shiga kar ka shiga jahannama sai na shiga to yanzu ba haka ake a Najeriya to saboda haka halin da aka sami kai a ciki kenan a yanzu saboda haka an ce mana lokaci yayi to za mu aje anan saura yo a to alhamdulillah to shikenan to saboda haka wato su wa'annan manzannin a gwada maka cewa duk abin da mutum yayi in dai ya tara wa Allah da wani abu to shikenan to aiki ya tsare saboda dama a baya mun yi magana akan cewa wato yin shirka shine babban ainihin zunubi mafi girma inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wato ubangiji wato ba zai gafarta wa mutum wanda yayi masa shirka ba amma ma duna zalika ko ma bayan wannan wato yana yin gafara liman yasha ga wanda yake abin nan ga wanda ya so saboda haka amma dai koyaya za a yi komai abinda za a same ka da shi dai to fa banda a same ka da shirka jiya mun yi maganar shirka ko to irin wa'annan suna faruwa a nan kasar to kowa ya shafa ma kansa lafiya musamman ma ni ina jawo hankulan malamai nake jawowa su ne suka fi saurin fadawa a wannan abin kuma ba dan wani abu ba sake layi ne malami duk sanda ya sake layi to shi yafi kowa saurin bata a wata shekara bazan ga ya muku yanda lissafin yake gaba daya ba amma zan ba ku misali wani mutum ne mai neman siyasa to sai ya nemi wani malami a yi masa addu'a to amma a sharadin addu'an shi malamin wai duk malamai masu yin addu'an malamai ne aka taro fa da babban malami guda daya wanda ya kawo fatawar abin da za a yi wato sai ya ce duk mai yin addu'an a garin nan fa akai kuma fa an yi ne zahiri wai duk malamin da zai yi wannan addu'an sai ya cire kayansa da ya sa ko kamfai sai ka cire kayanka kai zindir sannan sai ka shiga ɗakin da za a yi roƙon Allah to haka wasu ɗaya ne daga cikin wa'anda suka ki su yi zindir da kansu shi yake zuwa yake gaya mu a nan na ce ba kullum ina muku wa'azi kowa ya kama sana'a kuke ganin kamar wasa ne ba in ce ai kaga kaje ka fada a tarko yanzu saura kaɗan ka tafi jahannama saura kin ha to duk wani malamin da ya yarda cewa zai cire tufafinsa ya roki Allah shari'ar musulunci na cewa wa satrul aurati shi kuma yana cewa wa kashful aurati yaya ka gani to saboda haka kaga wannan duka babin a babin shirka yake wannan an yi shi ne live a nan garin to saboda haka kaga malami in bai mai da hankali ba to shine farkon wanda zai fada a cikin wutar jahannama to saboda haka mutane su kula da harkar ubangijin nan mutum ya san inda yake takawa to saboda haka Allah ubangiji ya sa mu iya da zukatanmu a duk abinda zai taso ka tuna Allah a lokacin da duk wani abu ya taso na barazana to ka tuna Allah ta bismillah mene lokacin yayin da mun ayi addu'a muna ƙara tsan hankali masu rawa da wani da yake son wani shi sai mai ƙara tsan wani da yake da wasu masalaci yana ba ta nan lokacin kuma yana kawo da hankulan a cikin masu rawa da muke Allah ya sa mu ya rawa to lokacin yayin ta saura mai tibiyar biyar wannan ba sabi da ke da shi ko aya yi kana da shi to ku ci aya ce da ku ci aya zalikatu llahi la ilaha illa huwa azza wa jalla wannan mutum to idan wannan kuma
mun mai amfana ne kaje mun ga iko mai
eh gaskiya to za mu iya ajewa dan sai kuma gobe idan mai komai kowa ya kai da lafiya kuma za mu dora akan wannan to an fahimci wannan darasin to wannan abinda aka kawo mana na annabawa wannan za ku ji abinda aka gaya wa annabi Muhammadu zai yi da labari bayanan da aka yi a wannan ayoyi za ka ji abinda Allah zai gaya wa annabi Muhammadu yi da shi da aka kawo bayanin ba wai an zuba shi ne kawai haka kawai ba a ana son annabi Muhammadu yi amfani da wannan bayanin ne saboda manufa ta tabbatar da shi akan aikinsa da kuma wannan annabta da aikan da aka yi masa wato shine aka dauko masa misalin su wa'annan annabawan kowa gashi kowa da khususiyansa da wannan da wannan da wannan da wannan haɗi zuwa ƙarshe kun muka faɗi muhimmancin kowanne saboda haka da ƙarshe abin nan zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ana ce masa wato ulaika alladhina hadallah fa bi hudahu muftadi yawa to shi kuma sai yake ce musu la as'alukum alayhi aja in huwa illa dhikra lil alamin to shine karshen yanda aka ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda zai da wasu abubuwan da malamai suka faffada akai yanda za a fahimci muhimmancin wannan korowar zance da Allah ubangiji ya sa mu dace ana ganewa ta shi lissafin alqur'ani in an yi maganan ayoyi ka gane manufa din abinda ake magana akai din shine ake da bukata ba wai yawan ayoyin da za a ja maka ana ta tafiya baka san meye ya faru ba mun fahimci wannan to saboda haka ne yasa ba a saukar da aya ba a saukar da qur'ani jumlatan wahidatan ba dan in aka saukar kowanne sai an yi dalla da ayoyin in ka fahimci manufa to shikenan gobe kuma sai a dora maka da Allah zai tsawaita a samu duk qur'anin a sauke shi a haka to shikenan koda kokolwarka zaka kawo ba zaka iya karanta littafi ba to ka san wani abu eh ta Allah ubangiji ya sa mu dace.